sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Babanle da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 9 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji fashin baki da Malam Nasir Zahradin Yamana kan tsarin mulkin Amurka da yadda yake tasiri a kasashenmu. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasira da Mayari Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar kula da lafiya ta China NHSA ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ba za ta hada da Paxlovid na kamfanin Pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba, kamar yadda kamfanin na Amurka ya nakalto tsadan maganin COVID-19 da yawa. Maganin rigakafin cutar ta COVID-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce, lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar. Amma hukumomi sun yi tattaunawa da Pfizer a cikin 'yan kwanakin nan don yanke shawarar ko za su saka shi a cikin sabon tsarin jerin sunayen magunguna wanda suke sabuntawa kowace shekara. Sa maganin a jerin magungunan rigakafin yana nufin ana iya samun maganin ta hanyar tsarin inshorar lafiya na kasar wanda zai ƙara yawansa, amma ya zo tare da yanayi da masana'antu ke rage farashi. Zagayen da aka yi a baya sun ga masu sayar da magungunan sun rage farashin da ya kai kashi 62 cikin 100 bayan tattaunawa da jami'ai. Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane 2 yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bukhmut, sannan wasu 8 sun samu raunuka, a cewar gwamnan Donetsk Pablo Krylenko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Birnin Bukhmut ya taɓa zama birni mai mutane 70,000, yanzu an yi watsi da shi, inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa-kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba, waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki, sabis na intanet, ruwa da magunguna. Gwamna Ole Sinihubov ya ce an kashe mutum ɗaya a yankin Kharkiv a garin Merepa, sannan an yi lugudan wuta a wasu matsugune 2 a yankin. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane 30,000 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru 2 idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka. Amma Biden ya ce za a ta saƙiyarsu zuwa Mexico idan suka shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba, inda aka faɗaɗa manufofin shige da fice na lokacin annoba wanda ya nuna damuwa game da yaduwar coronavirus a matsayin dalilin hana bakin haure da ke ƙoƙarin shiga Amurka. Gabanin tafiyar, fadar White House ta ce Biden, wanda 'yan Republican masu adawa suka daɗe suna caccaka a matsayin mai sassaucin ra'ayi kan tsaron kan iyaka, zai tantance ayyukan jami'an tsaro a ziyararsa ta farko zuwa kan iyakar cikin shekaru 2 da ya yi a fadar White House.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasir Zahradin, yayin wata ziyara da ya kawo a nan Amurka, ya mana fashin baki a kan tsarin mulkin shugaban ƙasa mai cikakken iko da Amurka ke amfani da shi shekaru aro-aro, wani tsarin shugabanci da ƙasashe irin namu ke koyi da shi. Ga dai hirarsa da abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gubel.
Wannan siyasa ta Amurka kasan ita ce abin da mutane da yawa suke kwaikwaya, ko ƙasashe da yawa suke kwaikwaya har da Najeriya, domin a da tsarin da muke bi shine na parliamentary, wato na majalisa, inda shugaban kasa ma dan majalisa ne, kuma ba za ka iya zama minister ba har sai an zabo ka daga mazabakka ta garinku. To idan an zabo ka ka shiga majalisa, to anan ne za ka iya zama minister. Wannan tsarin da aka yi lokacin su tafawa Balewa da Sardauna da Azikiwe da Awolo shine tsarin da aka zo bayan an sojoji sun zo sun dau mulki, da za a dawo mutane da yawa suka ga cewa ya kamata a canja tsarin, watakila tsarin ne bai da kyau, shi yasa aka yi ta samun matsaloli. To shine aka dau wannan tsari na shugaba mai cikakken iko na Amurka, wanda aka fara shi a jamhuriya ta biyu lokacin mulkin shugaba Shehu Shagari. To kuma bayan an tankofar da gwamnatinsa an zo tafiya aka zo na uku kuma da na hudu da wannan ma da ake ciki yanzu, duk irin tsarin da aka dauka kenan na shugaba mai cikakken iko.
Haka to ya zamu ce menene tasirin wannan tsari da aka dauka? Ana cewa har yanzu babu wani alamu, tunda ba ma jin maganar cewa ana kokarin a sauya ko kuma akwai matsala.
To wani abu da wannan tsarin shine gaskiya yana da tsada ainun, domin me? Domin kaga majalisa guda biyu ce, amma wancan tsarin na da majalisa ɗaya ce, kuma irin ɗawainiyar da ake wa 'yan majalisa da ɗawainiyar da ake wa ministoci da ɗawainiyar da ake wa shugaban ƙasa, duk a cikin majalisa za a yi su. Za ka ga cewa idan wancan ne kamar na Burtaniya, kuɗaɗen da za a kashe ba su da yawa. To amma yanzu za ka ga kasafin kuɗi na majalisa daban, kasafin kuɗi na ofishin shugaban ƙasa da kuma sauran ministoci daban, wanda wannan ya jawo ana kashe kuɗi da yawa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan. Na biyu, ana ɗaukar lokaci wajen yin abubuwa a cikin shi wannan tsarin, tunda kaga akwai majalisa ta wakilai, akwai kuma majalisar dattijai, kowace akwai irin nata aikin. Wasu sai wannan ya yi ya tura wannan, to kaga in a wannan ne tsari na parliamentary, a gaba ɗaya a nan ake ɗaukan wato duk wani shawara da za a ɗauka a majalisa za a ɗauka, kuma shugaban ƙasa na ciki ko prime minister, ministoci duk suna ciki, saboda haka tona mai na ake yi.
To za mu iya cewa Najeriya tana kokari sosai wajen kwatanta rike wannan tsari kenan, kuma yana mata aiki.
To za a iya cewa haka, amma ka san still ya za a ce kwaikwayo ko har yanzu dai tatata ake ciki.
Sannu-sannu kenan.
Sannu-sannu, tunda har yanzu dai a tatata muke, tunda har yanzu za ka ga abubuwa ba sa miƙewa kamar yadda suke miƙewa a nan. In ka zo maganar tafiyar da dokoki da kuma yadda ake karan tsaye na wasu abubuwan, da yadda shugaban ƙasa wani lokaci yakan yi abubuwa da yake so kuma ba a iya taka masa birki.
Madalla Malam Nasiru Zahraddini kenan, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya, a hirarsa da Sarfil Hashim Gumel. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da cigaban labaran duniya.
Magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi, sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar Brasilia. Matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi shugaba Luiz Inácio Lula da Silva. Dubban masu zanga-zangar ne suka tsallake shingayen tsaro, suka hau kan rufi, suka karya tagogi da mamaye dukkan gine-gine uku waɗanda ke da alaƙa da madafin iko uku. Wasu sun yi kira da a shiga tsakani na soja don mayar da Bolsonaro mai ra'ayin riƙau zuwa kan karagar mulki. Tashar talabijin ta Global News ta nuna masu zanga-zanga suna yawo a fadar shugaban ƙasa, wanda yawancinsu suna sanye da launin rawaya da kore na ƙasar, wanda ya zamo alamar gwamnatin Bolsonaro. Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wata ƙungiyar agaji suna ganawa da Taliban na Afghanistan a daidai lokacin da ake ƙara kira ga mahukuntan masu kishin Islama da su kawo ƙarshen abin da wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin kamfe mai haɗari na hana mata rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da sauran jama'a. Tarukan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jami'ar sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Felisa Fleming ta faɗa a cikin jawabi na baya-bayan nan cewa kamfanin da hukumomin kasar ke yi na kawar da mata sannan a hankali daga aiki da cuɗanya da sauran jama'a da kuma hana su bayar da gudunmawa wani abu ne da ba a taɓa gani ba na cutar da kai. Jawabin na Fleming ya zo ne a daidai lokacin da Marcus Pozel, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ya gudanar da taruka da manyan ministocin Taliban a babban birnin ƙasar Kabul, inda ya buƙace su da su ɗage takunkumin da suka sanya wa harkokin ilimin mata da kuma yin aiki ga ƙungiyoyin agaji saboda mummunan halin jin ƙai da ƙasar ke ciki. Pozel ya gudanar da taronsa na baya-bayan nan a jiya Lahadi tare da ministan Taliban na inganta nagarta da rigakafin munanan ayyuka wanda aka ɗora wa alhakin fassara da aiwatar da tsarin addinin Islama na Taliban.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ko kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan wakar, yanzu kuma ga Nasira da Mai Hikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ci wa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin, muna tare da matasa ne a Sokoto birnin Shehu kan hanyoyin da za a samu maslaha a kan ƙalubalen tsaro a jihar, musamman ma a yankin Isa da Sabon Birni. Kazalika, kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaɓen Najeriya da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Wata san sun haɗa da Active Base Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Umar Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Assada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. A makon jiya matashin ɗan jarida Aminu Al-Hussein Amanawa na magana ne kan wata bahaguwar ɗabi'a ta wasu matasan in duniya ta samu. Ku biyo ni mu shiga zauren.
Idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin, kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni. Because abun zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku, ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani chairman ko wani dan majalisa, sai ya zo ai abunan da ake cewa yayi cikin dare ɗaya, Allah ka yi Bature wata ɗaya da hawan shi mukami, sai kaga ya zo ya mallaki gida, ya mallaki mota. A da kuna zama a majalisa ɗaya da shi, yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane. A ra'ayin ana buki tare ake shirye-shiryen buki, a yanzu saboda ya ɗaga wannan kujeran, kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi. Shugabanni ba sa taimako, ba sa tallafa wa talakawa, amma abin da zai ba ka mamaki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa. Sai ya za a yi baka tallafa wa ɗan uwanka ba lokacin da yake buƙatar taimako? Idan an zo ta bin doka da oda, kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani, za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motanka, za ka ga za a ɗaga maka ƙafa ka wuce, ba wai sai an bincike mai ka ɗogo ba. Saɓanin a zo kila kana tafiya kan mota, da an ga yanayin motanka kila ma na ce fa ne kake nema, a to fa za a fara dragin ɗinka, ina driving license ɗinka, ina lambanka, ina fitilanka, bla bla bla. Ba canji za a yi kai maka jikishin ka kanka, because koyaushe ana so ne a musguna maka. Saɓanin waɗanda suka samu daman su ba su nuna jikishin ka kansu ba, da na ga wasu na irin raha a social media, wani ya fusin cewa da a bashi 10,000 da a bashi tutar Najeriya wani yake so. Nan take yake bayani cewa 10,000 nan ko da bashi ne bayan sati ɗaya za a bashi, ya fi haƙurin ya jira bayan sati ɗaya ɗin ya karɓi 10,000.
Wato saboda rashin koyar da kishin ƙasa.
Sosai. Kaga abin ya samu asali ne daga jagorin, ya kamata a ce sun dawo da wannan. Za ka yanzu abin da zai ba kawo shi ba shugabannin ba, ba matasan ba, duk lokacin da aka zo aka yi taro aka sa ƙila taken ƙasa, sai ka ga da yawa ba sa ma tashi su mutunta taken ƙasarsu. To ta yaya za a yi ka cusa wannan wanda yake ganin kai jagora ne baka yi ba shi zai iya yi? Abun ya samu asali ne gaskiya daga su jagoran, sai sun canza sannan za a iya samar da mafita.
Biliyamini ne.
Biliyamini Umar Akasari, muna jinka.
So watan zan dan kara ne game da maganar da shi Aminu ya yi, wanda ni zan dubi bangare ɗaya musamman abin da ya shafi kyautatuwa akan abin da ya shafi ma'aikatan tsaro, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su kan tsaya suna karɓar na guru da makamantansu. Domin idan an kyautata haƙoƙansu da albashinsu kan lokaci, su zai iya taimaka wajen ganin cewa sun ba da gudunmuwa na ganin cewa an samu tsayayyen tsaro a ƙasa irin ta Najeriya. So amma idan muka duba kusan kamar yadda ya magana akan 'yan siyasa, wannan kusan yana ɗaya daga cikin mu labarisa wanda ya kawo kusan taɓarɓarewa harkar tsaro, wanda kowane lokaci za ka ga kusan dai su wannan 'yan siyasan su suke tara matasa, kuma za su ba su kwayoyi da kayan maye da kusan kayan ta'addanci waɗanda suke son a kawar da waɗanda suke ƙiyayya da su. Wanda kaga daga nan idan kila ka kai ga kujeran mulki, maybe kila za ka yadda su wa'annan matasa ɗin. So idan ka yadda wa'annan matasan, kaga daga gaban me zai faru? Kaga in ka daina ba su abubuwan da ka saba ba su a lokacin kila yakon neman zaɓe, kaga za su je su kama biɗan hanyoyin da suke ganin kila ita ce mafita gare su, domin sun riga sun yi nisa a cikin ire-iren wa'annan abubuwa ɗin. So kaga daga nan ne za ka ga matashin da bai saba ba, saboda kawai harkar bangar siyasa ya koma ɗan ta'adda. Wanda kaga wa'annan abubuwan su kansu idan ana son a magance su, su dole sai an koma ga 'yan siyasa sun tabbatar da cewa ba za su sake aiki da matasa wajen bangar siyasa ba, sannan kuma ba za su sake ba su wa'annan ƙwayoyin wa'anda suke amfani da su ba. Ita kanta gefen gwamnati kuma kaga akwai buƙatar gyara hanyoyi, wanda kusan wa'annan 'yan ta'addan suna amfani da kusan hanyoyi ne wa'anda ba su da kyau, inda mota ba za ta ma iya bi ba, wanda idan suka ɗauki mutane suka bi za ka ga ko jami'an tsaro sun so su bi su ba za su iya biyan su ba. Wanda hakan ya tuna min akwai wata ƙaramar hukuma a cikin nan Sokoto, wato Gwarayo, wanda akwai waje sukutum wanda ni na bi wannan hanya ɗin, akwai waje sukutum wanda gabaki ɗin ma jami'an tsaro ba za su tsaya wajen nan ba. Domin kusan wuri ne wanda aka san hanya ce ta biyu wanda su wa'annan 'yan ta'adda suke bi, sai dai za ka ga 'yan banga kawai suke iya zama wajen. To kaga kusan wannan ya nuna cewa kenan kamar akwai ja baya ga gefen su kansu wannan 'yan ta'adda ɗin, wanda hakan ya sa ma na tambayi wani su me yasa su jami'an tsaro ba za su iya zama wajen ba. Sai yake gaya min cewa su wa'annan 'yan ta'addan su wa'annan 'yan banga ɗin su kaɗai suke iya ja da wayannan ta'addan kuma wai hanya ce wadda ta fito cikin daji zasu fito bakin titi kuma su ketara su wuce su je inda zasu je wanda kuma ba zasu ji ma kila wani fargaba ko wani abu a cikin rayuwar su ba kila ko ganin ga akwai jami'an tsaro ko wani abu haka kawai ba zasu ji koyin ba kawai zasu fito su tafiyan su inda zasu je
amma in bangan ba sa yi musu komai ne su ma koya suke karewa da su
mata da muhimmanci abinda kenan ganin na kai su wayan ta'adda yanzu sun hi jami'an tsaro makamai saboda shi jami'an tsaro in zai tafi daji kamin ya tafi dole alburushin da za a bashi za a san guda nawa ya tafi da shi
ana kidayawa
in ya dawo kamin ya tafi ya kai bindigan na amori na sai an binciki bindiga da ya tafi da ita ta dawo da ita sannan alburushi nawa ya halba sannan sai ai kiyatin da sun ka tafi wannan daji minti nawa sun ka dauka bullet inda sun ka tafi da shi ya isa karewa ko bai isa karewa ba bisa ga su ƴan ta'adda wanga abun suna nan da shi akwati da an tashi iya nauyin diba ka iya abinda zaka diba suna da jikka wanda zubawa ɗaya suka
ba wanda yake kulawa a cikin su
babu wanda ka kulawa shi kuma jami'in tsaro dole sai an lissafa mai in ya tafi ya dawo ma za a tambaye shi ina saura wani ma ko da za a tura su ga daji kila wannan bindigar tashi alburusan da a ciki ba su taka kara sun ka karya ba amma tunanin akai ya tafi ya kare rayukan mutane
wato ina ganin akwai yana da kamata a ce an gyara bello da ya danna ta Abdulaziz Muhammad Asare ni malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake akan jami'an tsaro tun farko fari kila muna ji kila a can baya ana yi mana bayani duk da yake ba mu san wannan lokaci ba nace a tun farko inda za a dauka mata jami'an tsaro tun farko za a dauki mutane na gartattu wanda ba wai dibin wai zaman danwa kake ba waye kake a'a za a diba cewa wani na ka iya kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cewa kila mai anguwa haka ko kuma hakimi ko kuma dagaci shike iya bada wani mutum wanda shi ha ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma
wato sai mutum yana da shaida mai kyau daga garin
yawwa yana da shaida mai kyau ko bai taba aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi to amma yanzu ni a dumban mamaki a ce wanda ke da aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na gurgume ya shiga cikin wayannan aiki to ta ya ka gani cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyin su sai kuma abu na gaba wanda ni so yi magana akai ni game da dangane da Comrade Yahaya yayi magana akan kishin kasa ni ina ganin akwai wani abu da ya kamata a ce tun farko wanda an ka riga an ka bari wanda idan habba shi an karawo ba tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shige su ba kamar yadda ake karanta ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin kasa tsabagi ne
matasa ku dakata nan makon gobe Allah ya kai mu za mu daura A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Ma'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
A gaida Nasura da Ma'ali Kaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gida Ibrahim da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangar na cewa yanzaka jami'an tsaro a Najeriya sun kara daukan matakai na tsaro a jihar Yobe dangane da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai jihar ta Yobe a yau din nan Litinin kakakin rundunar yan sandan jihar ta Yobe DSP Dongus Abdulkarim ya shaidawa yan jaridu cewa an dauki kwararren matakai na ganin an tabbatar da tsaro a ciki da wajen jihar shugaba Buhari dai zai amfani da ziyara a jihar Yobe wajen kaddamar da babban filin jirgin sama na daukan kayayyaki da ke da maturu da wani babban makaranta na secondary model da aka gina sai kuma babban asibiti mai kula da mata da ƙananan yara da kuma babban kasuwa na da maturu sai kuma jaridar Disday daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Kogi ta aike da tuhuma ga daya daga cikin sarakunan jihar wato sarkin Ibra Ohinoyi of Ibraland Dr. Ado Ibrahim bisa zargin da ake masa na yin zagon kasa ga ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai a jihar Kogi a makon da ya gabata. Gwamna Yahaya Bello shi ne ya aike wa musaragen mai daraja ta daya takardar tuhuma da ake zargin sa da kin halarta bikin marabalale ga shugaban kasa a lokacin da ya kai ziyara domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ya gudanar. Sai kuwa jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na karyata rahotanni ne da wasu gaban yan labarai suka bayar da ke cewa dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yanzu haka an garzaya da shi wani asibiti da ke birnin London sakamakon rashin lafiya da yake fuskanta. To sai dai kuma wata sanarwa da kakakin yaɗa labaran yakin neman zaben sa na Atiku, Sanata Dino Malai ya fitar ya ce Alhaji Atiku Abubakar yana nan garas ba kuma ba abin da ya same shi. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust da cewa yanzu haka yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani tashar jirgin kasa da ke karamar hukumar Igugben a jihar Edo inda kuma suka yi awon gaba da fasinjoji da dama. Akasarin wayanda aka sacin da suna kan hanyarsu ne zuwa birnin Wari a jihar Delta. Wani rahoto da rundunar 'yan sandan jihar Edo ta fitar ta bayyana cewa 'yan bindigan dauke da manyan bindigogi kera AK-47 sun kai hari ne a ranar Asabar a wannan tashar jirgin kasa tare da yin awon gaba da fasinjoji da dama. Ni dai hukumar jiragen kasa ta Najeriya ta bada umarnin rufe tashar jirgin kasa. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaranta na mai da hankali ne akan zaben Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar dokokin kasar Amurka bayan da aka yi zabe har sau 15 kafin ya kasance kakakin majalisar dokokin na kasar Amurka. McCarthy dan jam'iyyar Republican ya gaji kujeran ne daga hannun Nancy Pelosi da ke zama a Democrat.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumar kula da lafiya ta China NHSA ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ba za ta hada da Paxlovid na kamfanin Pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba, kamar yadda kamfanin na Amurka ya nakalto tsadan maganin COVID-19 da yawa. Maganin rigakafin cutar ta COVID-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce, lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar. Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane 2 yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bukmod, sannan wasu 8 sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo Krylenko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane 30,000 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru 2 idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka. Magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro da suka ƙi amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar Brasilia. Matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi shugaba Luis Inacio Lula da Silva.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammadu Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Carl, Baba Yakubu Makirri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.